sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Mukeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi na yau Litinin 8 ga watan Agustin shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashin farko za a ji tattaunawa akan yunkurin da mata ke yi na ganin an dama da su a zabukan shekarar 2023 dake tafe a Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin za a ji shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu El-Hikaya. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin nan ga Sarfilu da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Lahadi, Ukraine ta sake zargin Rasha da kai harin bom a tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia tare da zargin cewa Moscow na da hannu cikin ta'addancin nukiliya. Kamfanin samar da makamashin nukiliya na kasar Ukraine ya ce dakarar Rasha sun lalata na'urori masu auna hasken wuta guda uku a harin da aka kai a daren ranar Asabar tare da raunata wani ma'aikaci. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ta'addancin nukiliyar kasar Rasha na buƙatar mayar da martani mai ƙarfi daga kasashen duniya kamar takunkumi kan masana'antar nukiliyar Rasha da makamashin nukiliyarta. Ita ma masana'antar da ke yankin da Rasha ke iko da ita an kai mata hari ranar Juma'a. Moscow ta zargi dakarar Rasha da kai hare-haren. Rasha ta kame tashar Zaporizhzhia a farkon watan Maris a farkon mamayar da ta yi wa Ukraine, amma har yanzu ma'aikatan ƙasar Ukraine ne ke ci gaba da aiki. Duk da adawar 'yan jam'iyyar Republican 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka sun amince da wani ƙudurin doka jiya Lahadi da zai yaƙi da sauyin yanayi da rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni. Matakin wani nau'i ne na wani ƙudurin shugaba Joe Biden wanda ya daɗe gaban majalisar dokoki kan tattalin arziki. An amince da shi da ƙyar da ƙuri'u 51-50 tare da raba kunnen doki da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi. Bayan sa'o'i na muhawara har zuwa daren Asabar, sannan aka tsawaita zuwa cikin wani yanayi mai cike da rudani da ba a saba gani ba har zuwa jiya Lahadi. Bayan ta kammala kada ƙuri'ar raba gardama, Kamala ta tsaya ta yabawa 'yan Democrat masu murna saboda samun nasara. Mafi yawan 'yan Republican da suka tabbatar da rashin nasara sun fice daga zauren majalisar. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara rangadin da yake a kasashen Afirka uku jiya Lahadi, inda ya ziyarci wani gidan tarihi da ke Soweto domin tunawa da yadda matasan baƙaƙen fata na Afirka ta kudu suka taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Ana kallon ziyarar Blinken a Afirka a matsayin wata gasa tsakanin Rasha da manyan ƙasashen yammacin duniya na neman goyon bayan ƙasashen Afirka kan yaƙin Ukraine. Afirka ta kudu dai na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da dama da suka tsaya tsayin daka kan yaƙin ba tare da sukar ƙasar Rasha ba. Bayan isar Blinken da sanyin safiya ya ziyarci wurin tunawa da Hector Peterson a garin Soweto da ke wajen birnin Johannesburg, wanda ke tunawa da ɗaliban da aka kashe a shekarar 1976 a lokacin da yake zanga-zangar nuna adawa da mulkin wariyar launin fata na Afirka ta kudu wanda ya kawo ƙarshe a 1974. A yau Litinin Blinken zai bayyana dabarun Amurka game da yankin kudu da hamadar Sahara a cikin wani babban jawabin siyasa a jami'ar Pretoria. Afirka ta sha fama da matsalar annobar COVID-19 ta duniya da kuma hauhawar farashin abinci da mai duk saboda yakin da Rasha ke yi a Ukraine.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke tafe da su, yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen babban zaɓe a Najeriya, mata na ci gaba da ɗaukar matakan gadin a wannan karon an dama da su. Batun da shirin domin iyali zai fara nazarta kenan a wannan mako, ga dai so mun tabin tattaunawar
an koya mana ladabi akan cewon maza ne ya kamata su yi shugabanci haka aka tayar da mutumin kanana duka abasu to shin in an yi mana wannan question wan yaushe muka falka mu zo mu ce zamu yi takara da namiji a cikin ladabinmu da biyaya da addini ma ya kadara ba zai yiwu ba to yanzu abin da muke yi a hankali ne muke ilmantar da junanmu mu ce mu kwaci kanmu dan a karatun gaske in mun kadiba littattafan nan zamu gan cewa ba a haranta
ba haramta ba
you know mu dauki shugabanci ba to abin da ya kamata mu yi kenan ba wai ba mu da so mu yi ba ba wai ba mu da iyawan ba amma tun muna kanana an share mana wannan bangaren kokwalwan aka ce tun daga gida ba mu ke da ba mu ke da shugabanci ba muna makaranta ba mu ne da shugabanci ba general head prefect kullun namiji ne ba mace ba me yasa za a yi haka you know no what not general head prefect you know why head girl she ne woman leader din nan da ake tayi to shi ma yana daya daga cikin abubuwan da ke gurgunce mu wajen wannan tafiya kuma a ce mata ba su kaunan mata wannan ƙarya ne babu ƙarya ne dan araba kanmu maza shin kuna son kanku ne shi ne ko a gurin mu a ma'aikatu zaki gani idan in har mace ce take shugabantan gurin baki cika samun irin mata suna ba ta goyen baya ba sai dai maza ɗan uwa an goge mana wannan abun daga cikin kokwalwan mu cewa mace bai kamata ta yi shugabanci ba kuma ba ta da iya wannan ba amma ba ta filin da za ta koyi shugabanci nan tun daga gida in for instance an shiga gidan Christian akwai addu'an da ake yi da safe akwai addu'an da ake yi da dare ba za ki ga an ba ƴan mace ta shugabanta wannan ba pastoci ma da yawa tun da nake karama ba a pastor na mace wannan nan ne muka so magani dan sai su karbi wannan sadaka da ake bayarwa su danga muluki abun su mu sai mu tsaya dai kullum muna we don't might dai kullum muna sawa to yanzu fa ido ya
akan maje waye
na so
wannan abun abin da ya kamata going forward abin da ya kamata mu kuma abin da nayi 2019 abin da na vice presidential din akwai education da yawa da na samu shine number 1 aka ce
to in kin samu ilimi
ilimi da yawa sosai da na samu kuma ilimin da duka yayye na suka fada yanzu mata ko party din da kana SDP ne kana PDP ne kana APC ne kowani party da kake da shi in dai ka san cewa mace ta fito takara kai supporting anta ka goya mata ka san inda za ka yi support ko ka taya ta sharing din posters anta ko ka taya ta ko in kana da kuɗi ka tura mata because gaskiya number 1 ni yanzu as gubernatorial candidate din Niger yanzu party din Najira na ni na zo na ba su abinda wayansu abubuwan da za yi ana jiran gubernatorial candidate ne zai yi wannan shi zai yi wannan shi zai yi wannan ni karfi na nawa ne
kun sai ku kasance da shirin domin iyali a ranar Alhamis da safe domin jin kashin farko na wannan doguwar muhawara da ta hada kan 'yan siyasa da kuma masu fashin baki kan harkokin siyasa da zamantakewar al'umma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga sarfilu dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Masu kada kuri'a a Kenya na zaben wanda zai gaji shugaba Uhuru Kenyatta a wannan makon bayan shafe shekaru 10 yana mulki. Zaben kuma zai iya zuwa zagaye na biyu a karan farko. Daya daga cikin 'yan takara a zaben na gobe Talata shine Raila Odinga, jagoran 'yan adawa da ya dade yana yin takarar shugabancin kasar a karo na biyar tare da goyon bayan tsohon abokin hamayyarsa Kenyatta. Wani babban dan takara shine William Ruto, mataimakin Kenyatta. Ya samu sabani da shugaban a shekaran baya. Ruto da Odinga dai sun mayar da hankali kan yakin neman zaben su kan harkokin cikin gida. Muhimman batutuwa a kowane zabe sun hada da cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki. Al'ummar Kenya sun ji jiki sakamakon hawa farashin kayan abinci da man fetur duk sakamakon mamayar da rashi ta yi Ukraine. Kenya ita ce cibiyar tattalin arzikin gabashin Afirka. Kuma tana da kusan mutane miliyan 56. Kasar da yana da tarihin zaɓuka masu cike da ruɗani. Ko a wancan lokacin ta yi fice wajen samun rashin kwanciyar hankali a yankunan da ake fuskantar ƙalubale sosai. A wasu zaɓuka kuma an ayyana shugabannin da suka daɗe kamar shugaban Rwanda Paul Kagame da shugaban Uganda Yoweri Museveni. a matsayin wanda ya lashe zaben da kusan kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un aka kada ko kuma aka yi ta zargin su da aikata laifin fitattakan masu adawa daga ƙarshe ƙasar Masar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen fadan da ake yi a Gaza tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Falastinawa an shirya tsagaita bude wuta da ƙarfe 11 na dare lokacin yankunan wani jami'in liken asirin Masar ya shaida kamfanin dillancin labarai na AP cewa bangarorin biyu sun amince da tsagaita wuta yayin magana ne bisa sharɗin a sake sunan sa saboda yadda tattaunawar tsagaita bude wutan ta kasance cikin damuwa tsagaita bude wutan za ta kawo ƙarshen fada mafi muni a Gaza tun bayan yakin kwanaki 11 tsakanin Isra'ila da Hamas a bara a cewar rahotanni ma'aikatan lafiya a Gaza ta ce akalla mutane 31 ne suka mutu a har-haren da Isra'ila ta kai ta sama ciki har da yara 6 yayin da Isra'ila ta ce ba ta da alhakin akalla 9 daga cikin waɗanda suka mutu
Agaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Allah kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai mu shakata da wannan wakar da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muna watsa muku shirye-shirye ne akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kuna kuma iya saurare dukkan shirye-shiryen mu a lokuta da kuke so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane muna ci gaba da tattaunawa da matasa Amina fadar gwamnatin jihar Niger kan yan sara suka da suka addabi jama'a inda suka yi wa mutane raunuka har ma wani lokacin yakan kai ga asarar rai Matasan da muka zanta da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin Ol Soja, Muhammad Suleiman da Hannatu A Mai Wada. A shirin da ya gabata Hannatu A Mai Wada na sharhi ne kan bukatar iyaye su kyale a rika horar da ƴaƴansu in sun yi ba daidai ba don su zama nagari, musamman ma dai a makarantu.
Cikin hadisai da kuma kalman Ubangiji ya buro mana sakonni tare daga hannun manzanni cewa an ce ka hori danka ba wai ka kashe shi bane, ka hori danka ka kishi anan a kuma so shi a fili. To idan muna
cikin karin maganar nan ta Hausawa, ka kina ka duniya ta so shi, ka so naka duniya ta
yawa ma da malam. To kaji abinda nake son na faɗa kenan, amma mu yanzu ba ma son mu yadda a horar da yaran mu, shi ya kawo ƴaƴan mu sun tabarbare ƴaƴa maza da mata, matan ma yanzu sun su zama wayan su ne kamar a ce wani an je butun sata, ƴa mace ne ta fara je leken asiri, wayan su suna nan suna fashan goshi, wai su ƴaƴan oya, zaka gani oya din nan macen nan uwar tana nan ta san da diyarta tana wannan gurin, tana nan tana kwana cikin daki, zaka ga maza sun kai goma mace guda suna kwance a guri guda, mun yi an rasa yanda za a yi. To yanzu
ina nan haka kina nan to me suke yi?
Na'am,
me suke yi mace daya da maza goma, me yake faruwa?
Eh to macen nan ta zama matan su, mana sun zama mata, ai sun zama matan su a cikin dakunan nan, kuma iyayen sun
sani dakuna ne
daki, kamar yanzu misali idan maza sun kama daki suna nan ciki, za su dauko mace a duk inda suka tarda budurwansu mai irinsu, za su dauke ta za su kai ta a cikin wannan wuri, kuma in yarinya mace ta riga ta fada a wannan wurin na ranka daidai, wallahi wallahi ba ta son ta fita, saboda za su yi suna shifted, suna lalata da juna, suna shifted in kuma suna masa suna bawa juna, su kuma kwanta a wuri guda, kuma iyayen wannan diyan ko kuma iyayen yaran matan nan a unguwarmu an bi an kaka ma wayansu yaran matan, aka je da su sun sake sun dawo.
Wato matar da ita kaɗai ta zama matar su kenan kawai, shi kenan sun ɗauke ta.
Wayan nan tamarin ba?
Eh.
Tunda budurwarsu ce, kuma mai irin hali ɗaya da su. Za su sha wiwi, za su sha totolin, za su ja wannan, su hada abinsu, sannan su yi ta yin abin da suka ga dama.
To ai wannan ma akwai ma barazanar kamuwa da cututtuka iri-iri ai.
Ba ma wai ma. Ka gani gwamma ma ka kamu ma da ciwon kanjamau, da ka kamu da ciwon sanyin mara ma bai ma ba da hili. In ka ga mace yau an ce an yi mata operation, an cire mata wannan ciro na mahaifa, ba komai bane fa, ciwon sanyi ne, yayi kurareje a gabanta, ya koma a cikin mahaifa, saboda me wannan yazo ya bada, kuma dukkan su sun kamu da irin wannan cutar. To sai ka gani in ya zo mace ba za ta samu hanyar haihuwa ba, saboda wani abu ya biya tare hanyar mahaifa. So kaga malam, ina bara ga iyayenmu mata da iyayenmu maza, mu san yadda za mu yi wannan, daga Allah ne arzikin nan ya hito, ba iyawanmu ko karfinmu ya ba mu ba.
Nura MB Yunusa me yasa iyaye za a ce suna ganin a matsayinku na matasa, iyaye suna ganin yara suna yin abinda suka ga dama ba sa magana, shin dattawa ne irin na zamani yau suka canza hali da irin na da, ko kuma yaran gaba ɗaya sun kangare ne ba yadda iyayen suka iya da su?
Assalamu alaikum. Ba dattawa ba ne, watan daga iyaye ne. Yau ka haifi yaro sai ka ce to shi ya je nemo abin da zai ci bayan ya kai wasu shekara 13 ko 12, ka ce kai ka sallame shi ya je nemo maka abinci, ko kuma a sama yara ƙanana talla. To na farko in ka sake hakan nan, to ka sa yara cikin wannan halin, sai saka baka damu da makantar shi ba. A cikin wasu magana akwai wanda ta ce za ka ga yaro da kaya, ba za ka tambaye shi ba matsayinka na iyaye in naka samu wai za ka fara tambaya ko ka gani shi da kaya wanda ba kai kace mai ba mai tsada za ka ce na yi samu ka a kai Allah Allah kake yaro ya je ya samu maka abin ma kai da za ka ci kai kai fi yaro fa kai fi yaro wanda bai ka san makaranta yake ka sa shi a makaranta bai zuwa makarantar baka damu ba sannan kana sa rai kuma ya je ya samu maka kai abin da za ka ci har ya kama ka wani baka da kuɗi ka tana tambayan shi dan Allah yana son kuɗi kaza ina kake son yaro ya je ya samu ba ka sa shi cikin ya shiga wannan halin ba ka sa shi ya bi wannan halin musamman ma mata ka ga mace da wannan ka ga aika da wata baka tambaye ta yana son ba to shike ka wannan ƴan uwa din suke zama da maza fiye da 10 wani lokaci classroom na makaranta suke shiga classroom da ka ganin ba su samu daki ba inda ake magana sukan je makarantun mu na primary wani lokaci makarantun sun fi ba wani su makarantun ma ba ma mai gadi wanda ma akwai magadi sun fi karfin mai gadi yana tsoron su za su fito mai da wuka nan za su shiga suna lata wannan yana gadi wannan in ya gama wannan shiga wannan ana dai fasin abin da ke faruwa kenan iyaye sun kauda kudayi ga asan abin duniya sannan su sa ma su sa ido ga yaran su
lura abinda na kara lura da shi a wannan al'amari ya nuna banda dabar da su yara suke su kakkashe juna ya nuna miyagun kwayoyi na tasiri a wajen yaran nan
kware da gaske tun dai akwai kwaya da yawa da ake sha bada su totole da su mino ko kwata yaro za ga yaji ya sa kanshi a kwata dan ya bugu in ya bai da kudin su irin su totole din nan tunda yanzu yayi tsada bai da kudin da zai je sai su yi su mene zai je sa kanshi a kwata ko kuma a matsayin da ya fashe irin budaddan matsayi din nan da suka sa kansu suka shaka sai su bugu sannan suna da tsumma wanda ake sama totolin ciki ko kuma wannan abin da ake faci da shi facin solution da ake faci da shi sai ga sun sa shi suna shaka to kafin minti ɗaya ko biyu sai ga yaro ya bugu sun riga sun saba da shi wani lokaci a cikin abin sha za ka ga sun zuba wannan ciki duk suna sha sai in dai ka ga yaro dai da hankicin hannu ba komai yake yi ba wannan abin yake san daga solution so su totolin ya boye yana sha yana kurbansa
mama sani dalhatu yaya ake ta ina ake girgiro wannan kalmar ta ƴan oya din nan ya ake rubuta ta in ka sani me ya sani wannan kalmar
eh to wanda dai kalma ce ta kungiya su da kungiyarsu da suke fito da ita na asiri ne kuma in ce maka wannan kungiya kuma mafi aksarin su da ka gan su za ka iya fidda su suna da wani alamomi wanda ba fatattu ba ne yawan irin mai shafawa da suke shafa jiki ya yi haske da wani fashin goshi da suke amfani da shi da yanayin sawa wa kayan suturan su kamar wando a juya shi ta baya ko ko a sake shi ƙasa-ƙasa duk wannan hanya ne wanda da ka gan su za ka iya fidda su ba wai boyoyi ne an san su
wato suna so su zama farare kamar turawa kenan
to haka dai
litin kenan
haka dai tunda dai suna fanda irin man na zamani dan mafi aksarin su duk wanda zaka gani zaka gan shi da wannan hasken wanda ka san ba hasken shi ne na jikin shi da Allah ya ba shi
haka ne man zamani na hasken fata yana samu ana samu kasuwarsa sosai kenan nan mina
yana tasiri yana tasiri a wannan al'amarin nasu
masu rarwa ila yau nan zamu kara da sa'aya godiya ga matasa Amina fadar gwamnatin jihar Niger da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa Allah ya kai mu makon gobe
assalamu alaikum
Allah gaida Nasiru Adamu Elika ya yanzu ko lokaci ne da baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi Allah wadarai da kisan wasu 'yan jamhuriyar Nijar guda 6 da aka yi a jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya a wata sanarwa da kakakin Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu ya fitar da cewa gwamnati za ta dora alhakin waɗannan kashe-kashe ne a kan shugabannin yankin muddin da ba su fito sun yi Allah wadarai ta kuma da tona asirin masu aikata miyagun laifukan ba ita kuwa jaridar Cameroon cewa ta yanzu haka hankula na ci gaba da tashi a jihohin Imo, Kogi da kuma Ikiti bayan da ƴan bindiga dadi suka kashe wasu al'ummomi dake zaune a yankin da suka hada da wani dan kasar India guda daya da ƴan sanda guda biyu dake bashi kariya da kuma ma'aikatan kamfanin da yake wa aiki kana kuma suka sace mutane uku a jihar Kogi a inda jihar Imo kuma ƴan bindigan suka kashe wasu ƴan sanda guda hudu tare da wani charge office na ƴan sanda da kuma wani mai sana'ar kabu a inda a jihar Ikiti kuwa aka sari wani magidanci tare kuma da yin garkuwa da wani dan sa dan shekaru hudu a jihar ta Ikiti inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya Allah wa dare da wannan kashe-kashen da ake a yankin kudancin Najeriya ita kuwa jaridar Premium Times ta ruwaito kungiyar nan ne dake fafutukar haƙƙin bil'adama da kuma yaki da zarmiya ta dan arzikin Najeriya wato SARA na cewa ta shigar da karin shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da cin tara da aka yi wa jaridar Daily Trust da kuma wasu kafofin sadarwa a Najeriya a makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta ce taron naira miliyan 5 ga kamfanin jaridar Daily Trust da kuma kamfanin Multi Choice Nigeria Limited da NTA Starter Limited bisa watsa wani shiri da ke kunshe da yadda ayyukan ta'addanci ke gudana a yankin jihar Zamfara da kuma sauran jihohin arewacin Najeriya ministan yaɗa labaran Najeriya tun da farko dai yayi Allah wa dare da wannan rahotanni da kamfanin yaɗa labaran suka bayar sai kuma jaridar Daily Post har ila yau ta ruwaito kungiyar SARA mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya da yin kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya dawo da naira biliyan 1.14 da gwamnatin Najeriya ta ce ta baiwa jamhuriyar Niger a matsayin gudunmawa na sayan motoci domin tabbatar da tsaro a jamhuriyar Niger kungiyar SARA ta bayyana cewa ko kadan ƴan Najeriya ba za su amince da wannan mataki na gwamnatin Najeriya ba a inda a cikin gida ake kukan babu kuɗi da za a biya malaman jami'o'in Najeriya sai gashi gwamnatin tana facaka da kudaden a wasu kasashe na ketare ita kuwa jaridar The Guardian ta bayyana cewa kungiyar Mori mai fafutukar kare haƙƙin musulmai a Najeriya ta bayyana cewa ƴan ta'adda sun kashe al'ummar musulmai 32,000 musamman a arewacin Najeriya kungiyar Mori da na mai da martani ne don gane da zargin da wasu ƴan majalisar dokokin ƙasar Amurka suka yi a kwanakin baya cewa ƴan ta'adda na kashe al'ummar kristani a Najeriya baban ya cifirin murai Amurka daga Lagos
gaida baban gidan Jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takeice
jiya Lahadi Ukraine ta sake zargin Russia da kai harin bom a tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhzhia tare da zargin cewa Moscow na da hannu cikin ta'addancin nukiliya kamfanin samar da makamashin nukiliya na kasar Ukraine ya ce dakarar Rasha sun lalata na'urori masu auna hasken wuta guda uku a harin da aka kai a daren rana Asabar tare da raunata wani ma'aikaci duk da adawar ƴan jam'iyyar Republican ƴan jam'iyyar Democrat na Amerika sun amince da wani kudirin doka jiya Lahadi da zai yaki da sauyin yanayi da rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni matakin wani nau'i ne na wani kudirin shugaba Joe Biden wanda ya daɗe gaban majalisar dokoki kan tattalin arziki an amince da shi da ƙyar da ƙuri'u 51-50 tare da raba kunnen doki da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara rangadin da yake a ƙasashen Afirka uku jiya Lahadi inda ya zarci wani gidan tarihi da ke Soweto domin tunawa da yadda matasan baƙaƙen fata na Afirka ta kudu suka taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Ana kallon ziyarar Blinken a Afirka a matsayin wata gasa tsakanin Rasha da manyan ƙasashen yammacin duniya na neman goyon bayan ƙasashen Afirka kan yaƙin Ukraine. Afirka ta kudu dai na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da dama da suka tsaya tsayin daka kan yaƙin ba tare da sukar ƙasar Rasha ba. Bayan isar Blinken da sanyin safiya ya ziyarci wurin tunawa da Hector Peterson a garin Soweto da ke wajen birnin Johannesburg wanda ke tunawa da ɗaliban da aka kashe a shekarar 1976 a lokacin da yake zanga-zangar nuna adawa da mulkin wariyar launin fata na Afirka ta kudu wanda ya kawo ƙarshe a 1994.
To masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya sai kuma Solomon Abu da ya hada shirin da bada umurni kuma injiniyan mu na wannan hantsin Baba Yakub Makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC salamu alaikum